Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Bita Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 23 ga watan Disamba. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tana kokarin ceto wasu hakimai guda biyu daga hannun yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta bada sanarwar janye yajin aiki da ta fara a watan Maris na wannan shekara. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Faransa ta fara barin matafiya daga Burtaniya su shiga kasar ta a yau Laraba bayan kwanaki da yawa da kasar da kuma wasu kasashen Turai suka sanya matakan hana tafiya don dakile sabon nau'in cutar COVID-19 dake bazuwa a Burtaniya. Dole ne matafiyan da suka isa Faransa su rike takardar shaidar gwajin coronavirus da ta nuna ba sa dauke da cutar kasa da sa'o'i 72. Matakin hana tafiyar ba jama'a kadai ya hana ketarawa zuwa wata iyakar ba, ya kuma kawo cikas sosai a dakon kayayyaki tsakanin kasashen biyu tare da haddasa fargaban yiwuwar samun karancin abinci. Burtaniya, Faransa da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun cimma wata yarjejeniya a jiya Talata da Maraice akan daukar matakan dage dokar hana tafiyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kudi na karshen shekara da majalisar dokokin kasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kudin shekara na dala triliyan 1.4. A wani bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta, Trump ya jaddada abin da ya kira barnar kashe kudi akan wasu shirye-shirye daban-daban da ake sanyawa a kasafin kudin shekara na Amurka, kamar tallafin soja ga Masar, ware kudade don wuraren adana kayan tarihi da bangaren noma da raya gandun daji. Babban dalilin kin amincewarsa da kudin tallafin coronavirus shine abin da yace taimakon kudin da za a ba masu kananan masana'antu da annobar ta shafa sosai yayi kadan, da kuma yawan kudin tallafin da za a ba jama'a kai tsaye. Kudirin wanda ya samu amincewar majalisar dokoki ba tare da wata jayayya ba ya hada da dala 600 da za a ba galiban Amurkawa, rabin kudin tallafin da aka ba yan kasar a watan Maris din da ya gabata. Trump ya ce kamata yayi a ba yan kasar dala 2000 a wannan karan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon wasu kungiyoyin mayaka biyu da ke samun goyon bayan Iran sun ce babu hannunsu a harin rokar da aka kai akan ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza. Yawancin lokuta kungiyoyin ne ake zargi idan aka kai hari wasu wuraren Amurka a Iraq, kuma ba abu ne da aka saba gani ba su fito fili su ce babu hannunsu a wani hari da aka kai akan wani wuri na Amurka. Amma bayan harin da aka kai ranar Lahadin da ta gabata, wanda aka harba kananan rokoki da yawa a wani yanki da ke tsakiyar babban birnin kasar, dukan kungiyoyin biyu sun fitar da sanarwar da ta musanta taka rawa a harin. Kungiyar mayakan da aka fi sani da ke samun goyon bayan Iran, Qatar Hezbollah, ta kara da yin Allah wadai da harin a matsayin wanda aka yi ba tare da la'akari ba. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kadan a cikin akalla shekaru 120 daga shekarar 2019 zuwa 2020 a cewar alkalaman da hukumar kidaya ta Amurka ta fidda a jiya Talata. Wani lamari da kwararru a fannin kididdigar yawan al'umma suka ce ya bayyana tasirin annobar coronavirus. Dama kusan karuwar yawan al'umma a Amurka ya tsaya cak shekaru da yawa da suka gabata saboda matakan takaita shigar baki kasar da kuma haifan da aka samu. Amma mace-macen da aka samu da ke da alaka da cutar coronavirus sun kara rage karuwar al'umma, a cewar William Frey na cibiyar da ake kira BMP a takaice. Ina gani wannan ne abin da aka fara gani akan inda muka dosa a bangaren raguwar yawan al'umma, a cewar Frey. Hakan na nufin annobar na shafar yawan al'umma. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kashi 35 cikin 100 daga watan Yuli na shekarar 2019 zuwa Yulin 2020. Karin mutane miliyan 1.1 kenan a kasar da kiyasin yawan al'ummar ta a watan Yuli ya zarta miliyan 329 a cewar hukumar kididdiga.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To da farko za mu fara da batun tsaro. Bayan da ƴan bindiga suka sace wasu hakimai biyu, suka kuma yi garkuwa da su a jihar Neja dake yankin tsakiyar Najeriya a kwanan nan. Gwamnatin jihar Neja ta ce tana kokarin ceto hakiman daga hannun ƴan bindigan. Wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana da karin bayani.
Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce tana can tana iya kokarinta domin ganin ta ceto wasu hakimai guda biyu daga hannun ƴan bindiga bayan da suka yi garkuwa da su. Hakiman guda biyu Alhaji Muhammadu Danyaro hakimin Gunna da kuma Alhaji Zakariya U hakimin Madaka dukkaninsu daga masarautar Kagara a yankin karamar hukumar Rafi sun shiga hannun ƴan bindigar ne a lokuta mabambanta, amma hakimin Gunnan a yanzu yana neman share wata guda kenan a hannun ƴan bindigar, yayin da shi kuma hakimin Madakan ya shiga mako na biyu. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, wanda shine shugaban kwamitin tsaro na gwamnatin jihar Niger, ya ce kokarin su shine su karbo hakiman cikin koshin lafiya, kuma tinima har sun fara tattaunawa da waɗannan ƴan bindigar.
Ana da kusaici nana kokarin ga kuma za a ce wa akwai hanyoyi da yawa da ake so a bi.
Na amma su sun sa wani sharadi ne koko me suka ce muku?
Su sun ce a biya kudi, ai kudi suka ce a biya, sun ce da a biya miliyan 40. So ana nan ana ta magana dai da su.
To amma wasu za su ga kaman an dauki dogon lokaci, ba ku ga kaman akwai dan sakaci a bangaren naku?
Ai ba maganar sakaci bane, idan abu irin haka ya faru na farko a yi tracking a ga inda suke. Na biyu yau kila a ce an fada musu sun halbe hakimin wani abu an zo an rasa mai kenan aka yi.
Wannan matsala ta ƴan bindigar dai sai kara ta'azzara take, al'amarin da ke kara jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali. Ga ma dai abinda wasu daga cikin mazauna yankin karamar hukumar Rafin inda aka fi samun wannan matsala ke cewa.
Masu garkuwa da mutane suka fito nan su shekare hanyar da ya shafi daga Fandu gari zuwa Kagara suka dauki mutum 15 mota uku suka dauka suka wuce ne.
Daga sati daya da ya wuce muna kibastawa mutum 200 ko saboda haka ana suna cikin daji wanda suka dauke banda wayanda aka kashe.
Kuna da adadin mutanen da suka kashe?
To a yanzu dai ba za su gaza 10 ba.
Wayanda aka kashe?
Wanda aka kashe.
To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matanan ya ce suna daukar matakai domin shawo kan wannan matsala.
Yanzu a maganar da muke da kai akwai operation da ake gudanarwa daga nan tsaro, domin abin da muka gani shine mutanen sun bazu ne a cikin jiha, kowane lungu kaje suna nan.
A halin da ake ciki da yitini shugabannin addinai suka fara gudanar da addu'o'i na musamman a wuraren ibadu domin ganin an samu cikakken zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya. Mai fama da wannan matsala ta garkuwa da mutane daga ƴan bindigar, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To kamar yadda aka ji a farkon shirin, kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta ba da sanarwar janye yajin aiki da aka fara a watan Maris na wannan shekara. Ko da yake malaman sun ce idan gwamnati bata cika alƙawuranta zuwa ƙarshen watan Janairu ba, za su sake tsundumawa cikin wani yajin aikin sai baba ya gani. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayanin wannan rahoton.
Sanarwar ya biyo bayan ganawar da ASU suka yi ne da gwamnatin tarayya, inda bangaren gwamnati ta amince ta biya ASU albashinsu tun daga watan Fabrairu na bana zuwa watan Yuni da tsohon manhajar da aka saba biyan su da shi. Haka zalika gwamnati ta amince da ƙara kuɗin allowance na malaman daga naira biliyan 30 zuwa naira biliyan 35, sannan kuɗin gyaran jami'o'i kuma daga naira biliyan 20 zuwa naira biliyan 25. Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello shine mai yi wa kungiyar fassarar manufofin su a Hausa. Ya bayani yana cewa
kan magana gyara dokoki na jami'o'i na mallakan jihohi, kuma wannan za a kai shi tantakar dokai zuwa ga majalisar ƙasa. Sannan kuma za a duba ziyartar jami'o'in wannan doka ne ta bada cewa duk bayan shekara biyar a ziyarci jami'o'in za a kafa kwamitoci su ziyarci jami'o'in sannan su bada rahoto a kai sannan kuma yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati za a ci gaba da tattaunawa daga nan a gaya su ma zuwa ƙarshen jami'o'in
To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijjani ya tsokace akan matakin da gwamnati ta ɗauka inda yake ganin kaman ba za ta iya cika alƙawuran ba.
Wato wannan bayani da ke tsakanin gwamnati da ASU matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba. Saboda gwamnati dai ba za ta cika alƙawarin abin da ta gaya wa 'yan ASU ba saboda alƙawarin ba abin da za ta iya cikawa ba ne. Na biyu ni abin da yake bani mamaki shi ne cewa ASU dai malaman makaranta ne su suka koya mana yadda ake yin negotiation. Saboda haka ban taɓa ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna buƙatarsa da wanda ya ɗauke shi aiki. Kuma ya ce 100% idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi to wannan ina ganin kaman an yi nisa saboda haka sai dai su shirya amma dai ni na imani kaji yanzu nan ai gashi nan ministan Gwadugo ya ce ai zancen cire su daga EPS na biyan albashi na wani ɗan lokaci ne ba ma za su cire ba in sun cire ba za a biya albashin ba kuma naira biliyan 65 da aka ce ina kashi bakin nan da za a samu na biyan wannan kuɗin a yanzu a halin da aka ce gwamnatin Najeriya ko kuwa tattalin arzikin Najeriya ya fada cikin wani halin kakani kai
wannan yajin aiki shine mafi tsawo a tarihin kasar abin jira a gani shine yadda za ta kaya a jami'o'i a daidai lokacin da malaman za su koma karatu a yanayin bazata na samun cikakkun kayan aiki Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan rajistar layin buga waya ta 'yan ƙasa.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bullo da wani sabon shirin cewa duk wanda yake da layin waya dole ne ya masa rajista da katin ɗan ƙasa. Ministan Sadarwa na Najeriya ta Isa Alifantamine ya bullo da wannan shirin ga 'yan Najeriya. Haka zalika tsarin ya nuna cewa duk wanda bai yi wannan rajista ba za a rufe masa layi a sabuwar shekara. Wannan rufe layi dai ana sa ran ya shafi mutane sama da miliyan 9 a yayin da wasu suka yi rijistar wasu ko suna ciwa har yanzu ba su yi rijistar ba a sakamakon rashin sanin inda ake yin rijistar ko kuma ba su da bayanan yanda rijistar take wasu kuma na korafin cinkoson jama'a a wajen yin rijistar akan haka na zagaya a jihar Oyo na ji ra'ayin wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo a game da yin wannan rijista
sunana magaji dan malam gada wanda
kai katin dan kasa
eh lalle na yi tumbara amma ba hito ba can argungu
duka shi za a rufe layin duk wanda bai katin dan kasa ba me zaka ce
to zan kokari in je in bincike na wa layi din na wanda ni bara ko Allah sa yayi
to lokacin da kai shi bara baka bincika ba
ban koma ba tun lokaci wallahi
ka sani ko an yi ta ko ba ai ba
ban sani ba sun ce min duk wanda sakamako hito zamu je mu bincika mu karba
an baka lokaci ne
a'a ba su bani ba kuma ni ko ban koma ba ni karba
Muhammadu mai da bugi dadu argungu
kai takarda dan kasa zama dan kasa
nayi
ta fito to akwai wata lamba da aka turawa domin ai register layin buga waya kai wannan
ban yi ba
to sai yin shi da kai
to ina neman inda zan je in yi shi
baka labarin inda akai
dan da labarin inda akai amma naji shi an ce za a yi
ka ta bincika domin gano inda akai nan garin Ibadan
to ban miji ga yanzu dai nika so in sare in bincika cikin
to zuwa sabo shekara ne fa za a rufe baka ganin cewa ka makara
a insha Allah bazan makara dan da gobe Allah ya da zan ka shiga da binciken nan sai don gano inda akai akai
ne ma a bar shi ka so shi annu ake ne mallan kai katin dan kasa
nayi
sabuwa ko tsohuwa
oho
to sabo fa
sabo banda
to za ka yi
eh ina ga inda
akai binciken da akai
ka na ta binciken ne zo ban gane komai ba ni dawo
ina kai binciken
maniya
anan garin Ibadan
nan garin Ibadan maniya ba go maniya ba
tun wane lokaci ka je wurin
na kai shekara 3
to yanzu ka koma
a ban koma ba
ministan sadarwa ya ce za a rufe layin duk wanda bai yi katin dan kasa ba
to rabu da minister don me kace haka
to me ya hada katin dan kasa da layin waya to ana yi ne domin tsaron kasa
don tsaron kasa mutumin da ya zo zai sai layi ya rubuta sunan dai ya rubuta sunan uba dai ya rubuta sunan angosu ya rubuta sunan lokaci dai ya rubuta sunan jihatai aka dauki hoto ne aka dauki hoto ya tsune kuma sannan a ce duk wanda babu tsaron kasa sai wannan ba a san ina da masu bata kasa suke ba.
To amma ka san akwai layukan da ba a yi ma register ba, ana zargin cewa masu aikata laifi fuka suna amfani da waɗannan layukan waya.
To waɗanda ka amfani da mallaka me yayi aikin su shi company? Ba company zaman kai ne shike ba. Wanda yayi laifi ai akwai suna nan suna aikata laifi kuma an san su. Ba ma ga hili suka ba. Mutum nawa an ga to an ka ce ya ci miliyan kaza ce ba kuma suna da suna yawo.
Ana yin wannan katin dan kasa ne domin a yi register layi domin a gano mauyan masu aikata laifi fuka.
Ma bu masu laifi fuka in banda shi in banda gwamnati. Duk wani abu da an ka zo an kai na gwamnati da duk wanda ya boya wallahi kwafta ba.
To amma wannan zargi ne haka.
Zargi shari'a ba ai. Ga wanda yayi laifi ai an san masu laifi. Eh ana shari'a wallahi ba sai ai magana wannan ba. Saboda haka abinda are duk wanda yayi laifi ai mai hukunci. Rashin hukunci ɗaya ne amma a rubuta magana kati shi ko kuma wani layi babu wani layi dan kasa babu wani kati.
Alhaji Muhammadu Boye. Kai katin dan kasa?
Nayi.
Wani lokaci kai?
Nayi shi tun lokacin Obasanjo.
To kai wannan saboda ake yi yanzu?
Nayi.
Duk guda biyu kai kenan.
Wale.
Me yasa kai wannan katin dan kasa?
To saboda ni ina bayyana ga gwamnati don duk abinda suka ce ayi ya kamata kai.
Kaga amfanin wannan katin dan kasa?
Kaga amfanin shi.
Wani irin amfani ka gani?
Wata rana na shiga wata kasa can Loron babu dattar da wani bala'i aka ce duk wanda bai da katin kasar su ba a dauka su a hidda shi.
Wato kasar Cote d'Ivoire.
Wadde Cote d'Ivoire. Kuma da na fiddo shi kuma suka debo mu suka kawo mu kasan mu.
Dauta,
dauta.
Saboda wannan katin
da wannan katin. Na tan amfanin sa kware.
Sunana Sulaiman da.
To kai katin dan kasa?
Na ya ma ya faɗi.
To yanzu ya yake na tun da ya faɗi.
Yanzu kuma jin Arbazo.
To wanda kai sabo ne koko wanda ake yi tun lokacin Obasanjo ne?
Lokacin Obasanjo na.
To ba kai sabo ne yanzu ba?
Ba yin sabo ne yanzu ba.
Kana sani cewa za a rufe layin duk wanda bai katin dan kasa ba?
Wannan ai kariya ne. Tun da ga PVC namu. Ka kai za a ci za a rufe mai mu layin. Wannan aushe ya ka gauna shi kenan.
To idan an rufe me za ka yi?
To ni sai in je kotu.
Kai kariya gwamnati?
To wallahi insha Allah.
Sunana Abdulaziz Abdulkarim.
Kai layin zama dan kasa?
To ban yi ba gaskiya kuma ni ba rayi kuma a yanda ya sa ban da rayin yi a yanzu saboda ina da register dina na voters card da kuma wanda nake da shi na membership dina amma national ID card wanda aka yi tun da ya bata yanzu ban da rayin yin wani inda aka ce za a rufe layuka a guda dama bai dace ba. Ya kamata gwamnati ta san matakin abin da za ta yi a kai saboda yawan mu na Najeriya in aka ce za a yi abin national ID card ba zai kai gare mu ba.
Ba ka ganin cewa wannan katin dan kasa tana da amfani ga dan Najeriya?
Eh yanda aka yi da yana da amfani amma ba yanzu ba yanda kowa ya zo nan ya zo caji ta zajin dan caji ya zo dan kamar ya zo ko ina an hade an zama daya.
To ba ka ganin idan ka fita kasar waje wasu kasashe suna tambayar katin dan kasa idan baka da wannan katin ana fitar da kai a cikin wannan kasa ko a mai da kai kasar ka?
Eh wannan daga outside Nigeria amma Nigeria ba ta da wannan dokar kuma bai kamata ba in za a ce za a yi wannan dokar sai an sake sabon lali.
Da za a yi amfani da shi wajen yin register layin waya kuma wannan zai sa a gano masu laifi.
To gaskiya wannan kuma ba mu da ra'ayi da yanda nake ni da yara na.
Ba za ka yi register katin dan kasa ba
kenan? Gaskiya ba zan yi register ba.
Sunana Amama Taslim Basoro.
Kai katin zama dan kasa?
To nayi tun da dai yama.
Ya kai kamar wani lokaci?
A zai ke kamar shekara uku yanzu ina nuna.
To kai sabo?
To sabon ne dama shi wannan mai farin takarda shi ne.
Kai amfani da shi wajen yi wa layin register?
To na je amma an ce za mu kawo ai muna amma saura lokaci kadan an shiga sabon shekara shi ne za a fara aiki da su abinda aka ga muna.
Kuma ka san za a rufe layi a cikin sabon shekara ga wanda bai yi register katin dan kasa ba kuma yi register layin sa da wannan katin dan kasa?
To mun ji an fada amma to abinda ya sa mun je mutane sun yawa lokacin da aka diba yayi kadan gwamnati su kara muna lokaci saboda jama'a sun yawa ko mutum ya je yanzu zai je yi abinda aka ce ai da wannan sabon katin. To jama'a sai ka wuni bi baka samu lamba ka ba. Na je ya fi sau uku ban samu ba shi yasa na dangana tana an ce sabon shekara ko za a kara lokaci ko ba za a kara ba ba san ni ba ni tuko.
Suna na Madina.
Ke katin dan kasa?
A waye wata kwa.
Dabo da ni da baki ba.
Eh na sa ran ramon danjen. Dama tun da ina da postcard card da shi nike do abubuwa da nike.
Amma wannan katin zama dan kasa za a yi amfani da shi wajen yi wa layin waya register. Kuma duk wanda bai bi ministan sadarwa ya ce za a rufe mishi layi me za ki ce?
Gaskiya zan yi kokari ne ni wani zuwa Monday insha Allah.
To mutane sun yawa idan baki samu yi ba.
Zan ba da hankuri ko kuma da yanda za a yi.
Kina ganin ayan ka rufe miki layi za ki ji daɗi?
Gaskiya ba zan ji daɗi ba.
Sunan Hajiya ce dai.
Hajiya ce dai ke katin dan kasa?
Ban yi ba.
Sai shi za ki yi.
To kwanan ga ina tambaya in an kai ni inda zan yi zan yi.
Amma dai kina da niyyar yi.
Insha Allah ina da niyya.
To kina da labarin cewa duk wanda bai za a rufe mishi layin waya?
Insha Allah an faɗa min kuma an turo min test yana nan cikin wayata.
Me aka gaya miki a cikin test din nan?
To wallahi ne kan ban karanta ba kuma ban ba so an dai ce ni an ce an yi min test game da layi na in ban yi mai register kuma in kawo katina na dan kasa kuma ban yi ba amma dai zan yi kwanan nan.
To zuwa cikin sabo shekara za a rufe. Baki
ganin cewa ke makara?
Ah, ban makara ba, gaggautawa zan yi, dole in je in yi shi tunda akwai inda kai an kace maniya.
Sai dai tun kafin a je ko ina, duk biyar da ake yin wannan rijista ta zama dan kasa ko kuma katin dan kasa, zaka iske dimbin mutane sun yi cunkoso, wasu na ta turere ne domin samun wannan rijista, inda zaka iske jami'an suna aiki babu kama hannun yaro, suna kuma je yiwa jama'a rijista, sai dai ana samun cikas domin yawan jama'ar da suka yi dandazo a bakin cibiyoyin rijistar, suna ta hayaniya domin samun a yi musu rijistar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Allah, an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kafan kasar Ghana GFA na isar da kyakkyawan sako ga Asantiko ta koyayi da za ta kara a gasar na CAF Champions League da Al Hilal din kasar Sudan yau Laraba. The Porcupine Warriors din ke karban bakuncin club din na Sudan a zagayen farko a nan a CAF Sports Stadium, kuma za su tafi Sudan domin karawa na biyu a sabon mako. Mai koyar da 11 Wonders wasa Ignatius Osaifus ya faɗa cewa ɗan kallon wasa na taka muhimmiyar rawa a wasannin kwallon kafa, kuma kasancewar ba su shiga wurin kallon wasa wata abu damuwa ce ga club ɗan wasa, da an haramta musu shiga kallon wasanni a ainihin filayen wasanni ne saboda farkewar cutar coronavirus a cikin watan Maris shekarar nan. Premier League din kasar Ghana na shekara 2019-20 ta samu saiko a dalilin barkewar wannan cuta. Sai dai an soma wasannin a watan Oktoba, gwamnati ta ba da sanarwa za a amince ɗan kallon wasa su rinka shiga filin wasa, amma daga baya ta janye wani ra'ayi saboda tashin cutar ta COVID-19 da aka samu. Ƙwararren mai tafiye da sha'anin wasa Kofi Menu ya faɗa cewar ya yi dariya ainihin har galan 100 da jin cewar hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta sallame shi kuma haramta shi shiga sha'anin wasa har tsawon shekara daya. Wannan ku bayan Menu ya karya doka ta 18 na ka'idodin da'a wadda ke bukatan haɗin kai da kuma bayar da gaskiya ga kwamitin tabbatar da da'a din. Kwamitin dai ta bude sauraren wato zargin da ake wa Menu ne a cikin badakalan nan wadda ake ciwa number 12 wadda shahara dan ɗan jaridar na Anas Armiya Anasa ya bayyana, inda tarin mambobi na hukumar aka same su da hannu dumu-dumu a cikin cin rashawa. Wani dan wasan kasar Ghana da ke da matsuguni a Sweden, Sadat Karema, ya yi magana akan na Fabio Gama, yana mai faɗan cewar dan wasan tsakiyar na Brazil da dai da kwata-kwatarsa ya ta yi babban kamu. Kwata-kwadai ta ba duk iyan Ghana mamaki yayin da ta bada sanarwar sayan Gama, yayin da aka buɗe kasuwan sayan ɗan wasa na ligin shekara ta 2020-2021. Ohun ɗan wasan ƙasar Amurka wanda haifaffen ɗan Ghana ne ya faɗa cewar yana gaban Angela Di Maria a lokacin da suke bugawa club ɗin Portugal SL Benfica. Edu ya join Eagles ne a shekara ta 2007, ɗan wasan wanda yanzu ya sa shekaru 30 daya duniya na ƙarƙashin kafafuwarsa, yayin da ake kwatanta shi da shahararren ɗan wasan Brazil Kim Pele saboda irin baiwar da ya nuna yana da shi a shekaru 17, sai dai bai samu cika burinsa ba duk da cewar ya yi wasa a club Turai da dama. Da haka kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwana Lam Kara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani
kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Coronavirus, corona yuwa, corona tanshin gida-gida. Imma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ji zaman gida, yau kuma ya koma na ƴan maza. Duk sababin coronavirus yau ga dangi guri ɗaya.
Daga Burtaniya su shiga kasar ta a yau Laraba bayan kwanaki da yawa da kasar da kuma wasu kasashen Turai suka sanya matakan hana tafiya dan dakile sabon nau'in cutar COVID-19 dake bazuwa a Burtaniya. Shugaban Amurka Donald Trump yayi barazanar kin sanya hannu a kudirin kudi na karshen shekara da majalisar dokokin kasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kudin shekara na dala triliyan 1.4. A wannan makon wasu kungiyoyin mayaka biyu da ke samun goyon bayan Iran sun ce babu hannunsu a harin rokar da aka kai akan ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza. Yawancin lokuta kungiyoyin ne ake zargi idan aka kai hari wasu wuraren Amurka a Iraq, kuma ba abu ne da aka saba gani ba su fito fili su ce babu hannunsu a wani hari da aka kai kan wani wuri na Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda, wadda ta tsaya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Daniel Brown, wanda ya hada shirin da engineer mu na yanzu, ni ce taku Binti Esero, nake muku fatan alkhairi, ku fara lafiya, ma assalamu.